tun lokacin da aka samu wata hatsaniya a Zaria tsakanin rundunar sojojin Najeriya da ƴan kungiyar nan ta ƴan uwa musulmi wato wanda aka fi kira da kungiyar ƴan Shi'a ake ta hitar da bayanai daban-daban dangane da musabbabin abin da ya faru da kuma irin hujjojin da suka gabata da ya sanya rundunar sojojin Najeriya suka dauki matakin da suka dauka. To ganin cewa ƴan kungiyar Shi'a sun yi zarge-zarge daban-daban cewa an nuna musu fin karfi kuma ba a bi ka'ida ba gurin daukar matakan da aka dauka akan su kuma suna da niyyar za su kai koke-koke wurare daban-daban. Na tuntubi kakakin rundunar sojoji ta Najeriya wanda akan idon sa aka yi wannan tashin hankali wato Kanal Sani Usman Kukar Sheka domin in ji karin bayani akan abubuwan da suka faru da kuma dalilan da ya sanya sojojin Najeriya suka dauki matakin da suka dauka a wannan ranar.
Ya hakikatan gaskiya wato ainihin mu a matsayinmu na rundunonin sojojin Najeriya ba mu da wata niyya ta musguna ma wasu da suke bin wani addini ko wasu 'yan kabilu. Mun sami matsala da kungiyar 'yan uwa musulmi waɗanda a turanci ake kira Islamic Movement of Nigeria ran 12 ga watan Disamba a Zaria. To baya ga wannan kusan kowa ya san abin da ya faru saboda tawagar hafsan hasoshin ƙasa na Najeriya yana so shiga garin Zaria suka hana suka hito da makamai kuma dole sojoji suka samu dama suka wuce. Duk wani da yake tunani ko yake ganin cewa ana kuntata ma wasu a hakikanin gaskiya bai ma mutane adalci ba musamman ma sojojin Najeriya idan aka yi la'akari da abubuwan da suka faru kafin ranar da kuma ranar da kuma abubuwan da suka biyo baya.
To amma maimakon a ce sai wannan ranar ne za ku ɗauki wani mataki a kansu, me yasa tun lokacin da ake ganin waɗansu abubuwa suna faruwa da ba daidai ba ba a ɗauki mataki ba sai wannan ranar Asabar ɗin?
Ya shi ne na ce mutane su yi la'akari da abin da ya faru ranar Asabar. Kuma na gaya ma cewar rundunar sojan ƙasa ta Najeriya tana mutunta tana daraja duk wasu ƙungiyoyi walau na addini ko na ƙabilu da ke ƙasar nan musamman ma idan suna bin ƙa'idoji. Abin da ya faru ran nan ya bambanta da sauran abubuwa da suke faruwa a ƙarni na baya kuma kai ka sani muna cikin wani mawuyacin hali na tsaro a ƙasar nan yanda ba yanda za a alamunci irin waɗannan abubuwa.
To amma akwai masu cewar akwai gurare da 'yan ƙasa ko ƙungiyoyi ko addinai sukan tare hanyoyi a lokuta daban-daban su yi hidimominsu ba ɗauki irin wannan tsatsar mataki a kansu ba sai a kan wannan 'yan ƙungiyar Shi'a ɗin.
Da wannan magana ba haka take ba. Wato ka gani tsarin mulki na ƙasar nan ya ba kowa 'yancin walwala da kuma wasu 'yan cutuka da dama. To abin da ya faru ranar Asabar shi ne an sami wata ƙungiya ta ɗauki makamai ta hana mutane a wucewa ba ma wai ta tsaya ga nan ba suna neman za su halaka mutanen da ke wucewa musamman ma hassan hasoshin a ƙasa na Najeriya. To kaga dole ne mutumin da ya nemi ya halaka ka dole ne ka ɗauki mataki a kan shi. In ba haka ba yaushe me mutum zai ɗauki adda da takobi da barandami da gariyo da kulaki da dankon harbi da bindigogi da kuma bom na fetur. Kaga duk wanda yake wannan abun bai nemi a zauna lafiya ba yana da wata manufa ta daban. Kuma ba yanda ba a yi da mutanen nan ba aka haɗa su da Allah wanda shi ne kowa ke bauta ma amma suka ke ƙasa ƙasa suka ce ba su ji ba su gani ba saboda suna da wata niyya da su kaɗai suka sani suna so kuma su cimma wannan niyya ko kuma wannan buri nasu. To kaga akwai bambanci da inda 'yan ƙasa suke zanga-zanga ko suna taro cikin lumana. Kuma yanda muke wannan ƙasa dole ne ka mutunta wasu jama'a, ka mutunta al'adunsu, ka mutunta ainihin yanda suke zamantakewarsu. Kuma duk wanda yake so ya gudanar da wani abu sai ya la'akari da kuma damar da sauran al'ummar gari ko kuma mutane suke da shi. Misali ba yanda za ka yi kai ka zo ka ce za ka rufe hanya ba wani wanda ya isa ya wuce kowace lalura ya taho saboda kai kana da wata hidima ta kashin kanka wanda hakikanin gaskiya ma ba bisa ka'ida take ba. To ka gani duk wanda ke hakan nan bai nemi a zauna lafiya ba. To amma kuma ai akwai jami'an tsaro waɗanda haƙƙin su ne ba ma sai ka jira a jami'an tsaro ba wai an ce ido ba mudu bane amman ya san kima. To kamata a rika la'akari da waɗannan abubuwan kafin ma a kai ga ɗaukar wasu matakai na daban.
To amma su ɗan wannan ƙungiyar suna zargin cewar ba su da bindigogi, ba su da waɗansu irin makamai irin na soja da zai sa a yi musu irin wannan harbe-harben da kai kashe da dama daga cikinsu.
Wato ai dama ita rayuwa haka take. Mutane galibi da wuya kaga mutum biyu suna haɗa, wani ya zo ya ce ma ni ne ban da gaskiya ya haɗi da abin ga. To amma bincike ya nuna da kuma abubuwan da suka wakana. Abin da yasa ba ma son ma mai magana saboda an kai koke a hukumomi da dama, da sannan kuma baya ga bangaren gwamnati akwai kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suna bincike kan haka. To na so mutane da su haƙuri a kai zuciya nesa a jira a ga shin wannan mai binciken nan zai nuna ko kuma zai haddasa. Amma wani hanzari ba gudu ba idan babu makamai a sojan da kuma aka kashe da yanzu haka wani hasa da ke kwance asibiti hajaran majaran daga sama ya hado. So waɗannan wasu abubuwa ne da mutane nake so da Allah su yi la'akari da su a jira a gani saboda ga mun riga mun kai koke kuma muna jiran sakamakon wannan koken.
Yanzu kana nuhin sojojin Najeriya suna da shaidun da ke nuna cewar 'yan ƙungiyar shi annan suna da makamai kamar bindigogi da kuma abubuwa kamar na bom ɗin Hatred kamar yadda ka bayyana yanzu?
Abin da muke so ka gane sojojin Najeriya ba su da takaddama ko saɓani da mabiya ɗariƙar Shi'a. Muna takaddama ne da mutane wasu 'yan tsiraru waɗanda suke neman su tada zaune tsaye a ƙasa, kuma irin tada zaune tsaye ba ma kuntata ma jama'a ba. Mu kan mu'amala kuma an zo da makamai an nemi a halaka mu. Kuma idan ba haka bane ba shin ya aka yi muka rasa soja guda ɗaya? Sannan kuma ko ranar Asabar mutane ina jin su ne suna shahihwaɗi. An ɗauki matakai na ban magana da ban haƙuri, sannan kuma ma sai da aka harba abin ga harsashi a sama domin mutanen nan su watse, amma ba su watse ba. Katsam sai gashi an mara harbi daga Husainiya bakiya. To waɗannan harbe-harben daga ina suka fito? An kai ga bincike musamman a daren nan, kuma akwai abubuwa makamai da aka samu da dama wanda ni na tabbatar waɗannan bincike da ake yi zai tabbatar kuma zai gaya ma duniya, kuma za a nuna ma duniya ko da me da menene da waɗannan irin makamai aka samu kama yanzu.
To yanzu kana ganin matakan tsaron da ake ɗauka zai yi tasiri ganin cewar watakila irin wannan barazanar za ta iya fitowa daga waɗansu ɓangarori na Najeriya ba lallai sai a Zaria ba kawai kawo yanzu?
Wato kullum ka san kowace matsalar tsaro tana buƙatar a tsaya tsayin daka a tunkare ta a ga shin menene musabbabin haka, sannan kuma ya za a yi a shawo kanta yadda a matsalar ba za ta kai ga tahikar in da al'umma ba. Misali ka kama abin da ya faru yana da nasaba da wasu abubuwa da suka faru kusan shekara shida da suka wuce. To duk wani mahaluki musamman ma kamar mu rundunar soja ta ƙasa ta Najeriya dole ne mun koyi darasi, kuma in har muka ga abin da ba shi kenan ba akwai hukumomi da ya dace ana nuna musu. Amma ba yanda za a yi a zauna mutane su nemi su halaka wasu ko kuma su yi ɓanna a zura musu ido.
Kanal Sani Usman kukar sheka kenan kakakin rundunar sojojin ta Najeriya a tattauna da ne da shi yana mai da martani dangane da ƙorafe-ƙorafe ko zarge-zargen da 'yan ƙungiyar Shi'a suka yi wa rundunar sojojin Najeriya akan matakan da aka ɗauka akan su a Zaria. Umar Faruk Musa, muna Amurka a Abuja, Najeriya.